Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Yalhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan wasosan kayan abinci a jihar Cross River. Su kuma sarakunan makafi na Afirka ta yamma na shirin taron addu'a a Damagaram ta Jamhuriyar Nijar daga 13 ga watan gobe. Har ila yau a Damagaram din an rantsar da shugaban hukumar zabe Sini. Bauchi kuma hukumar agajin gaggawa ce ta horar da 'yan jarida kan labarun lokacin fitina. Muna da shirin yanayi da muhalli da shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da yardar Allah da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mako ɗaya kafin zaben na 3 ga watan Nuwamba. Dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar Democrat Joe Biden na ta kutsa kai cikin jihohi da suka fi karkata ga jam'iyyar Republican, yayin da shi kuma shugaba Donald Trump ke kokarin karewa da mai da hankali kan jihohin da ya lashe a zaben na 2016. Amma kuma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni da yana baya. A jiya Talata, yayin gangamin yakin neman zaɓe a Georgia, jihar da ɗan takarar shugaban ƙasa na Democrat aka daɗe bai ci ba tun shekarar 1992, ya shirya kai ziyara Iowa da Florida da Wisconsin da Michigan a cikin makon. Trump ya ci jihohin a shekara ta 2016, amma 'yan Democrats suna kyautata zaton Biden yana da damar ƙwace su a shekara ta 2020. Masu nazarin al'amura sun ce zawarcin da Biden ke yi a wannan jihohi zafafa kamar Georgia da Iowa ya nuna alamun tabbacin cewa yana baza komar kamfen ɗinsa idan har zai iya kame jihohin da ke da tsatsauran ra'ayi Republican da kuma waɗanda ba su da goyon bayan wata jam'iyya kai tsaye. Jihohi da mai rabo ka ɗauka da kuma wasu daga cikin waɗanda Republicans suka fi ƙarfi, to nasarar shi za ta faɗaɗa kuma zai ba shi damar shugabanci. A siyasa kullum zaka kasance cikin laifi, inji Matthew Continetti, jami'in American Enterprise Institute. Kuma yanda kudancin ke sauyawa, inda yawan jama'a ke karuwa, kuma wajen gari ke bujirewa shugaba Trump, dama ce ga Democrats, Joe Biden na da nasara. Sojojin Myanmar sun ce suna binciken mutuwar wasu samari biyu musulmai a baya-bayan nan da kuma tuhumar wani, inda ake zargin ana amfani da yaran ne a matsayin garkuwa idan ana musayar wuta tsakanin sojin kasar da na Arakan masu neman ɓallewa. Major General Zhao Mintong, mai magana da yawun Tatmadaw, sunan da ake kiran sojin Burma, ya ce za mu ƙaddamar da bincike game da batun koda za a samu bambancin bayanai ko rashin inganci wajen tafi da batun. Zhao Mintong ya ce Tatmadaw sun kawo gawarwakin yara biyu zuwa ƙauyukansu Ping Shao, garin musulmai, kuma suka kai waɗanda suka samu rauni zuwa asibitin sojoji don ba su kulawa. Myanmar mafi yawancinsu masu bautan Buddha ne. Ba a bayyana yaran ko suwaye ba. A cewar kwamitin karta kwana da ke bibiya da sa ido akan cin zarafin yara a Myanmar na Majalisar Ɗinkin Duniya, ranar 5 ga watan Oktoba an kashe yara maza biyu a birnin Butuidong da ke jihar Rakhine lokacin da ake musayar wuta tsakanin Tatmadaw da sojojin Arakan. Wannan ya auku ne bayan da aka tilastawa yaran waɗanda ke daga cikin ƙungiyar manoma mutum 15 su shige gaban Tatmadaw don share musu hanya kada su taka bama-bamai kuma su zame musu kariya daga mahara. Wani sabon bincike da aka gudanar a tsakanin al'umma a Burtaniya ya nuna ƙwayoyin halitta da ke ba da garkuwa a jikin ɗan adam daga COVID-19 ya yi ƙasa sosai a wannan bazara, yana nuni da cewa garkuwa ga wannan ƙwayar cuta ba mai daɗewa ba ce. Binciken da Kwalejin Imperial da ke London ta wallafa a jiya Talata ya yi gwaji akan sama da jama'ar ƙasar 365 a tsakanin 20 ga watan Yuni da 28 ga watan Satumba. Masu binciken sun gudanar da binciken ne da ya danganci tsira yatsa a gidaje, kuma sun gano cewa waɗanda ke da ƙwayoyin halittar ba da garkuwar ya yi ƙasa da kashi 26.5 cikin 100 a lokacin binciken, daga kashi 6 cikin 100 zuwa kashi 4 cikin 100. Sakamakon binciken yana nuni da cewa akwai yiwuwar garkuwar jikin al'ummar kasar zai ragu gabanin zagaye na biyu na barkewar cutar COVID-19 a 'yan kwanakin nan, wanda ya dada jefa kasar cikin kulle da takaita al'amura. Masu binciken sun ce babu cikakken bayani akan irin matakin garkuwar da wannan kwayoyin halittu za su baiwa mutum daga kamuwa da COVID-19. Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara 'yan kasa da shekaru 5 na cikin hadari saboda cutar tamowa a Yemen, kasar da ta dade cikin yaki. Wani bayani da UNICEF ta fito da shi jiya Talata ya ce wannan haka yake a kudancin kasar, inda aka sanar da rabin miliyan na matsalar, amma kowane ɗaya daga cikin yara 5 na fama da cutar ta tamowa mai tsanani. Kididdiga ta nuna karuwar cutar da kaso 10 cikin 100 na tamowa da kaso 15.5 na tamowa mai tsanani a shekara ta 2020. Rahoton ya kuma bayyana cewa yara 98,000 ne ke fuskantar barazanar rasa rayukansu idan ba su samu kulawa ta gaggawa ba. Rahoton ya kara da cewa banda yara, akalla mata masu juna biyu da masu shayarwa 250,000 su ma suna bukatar kulawa da magani sabili da rashin abinci mai gina jiki. Sojin ruwan Girka sun ce jirgin su ya yi karo da jirgin dakon kaya kusa da gabar ruwan Girka, inda matukan jirgin biyu suka samu raunuka kuma jirgin ya lalace sosai. Jirgin dakon kayan Mr. Launceston da ke babba ne da zai nufi Portugal bai lalace ba a lokacin karon da ya faru kusa da tashan Paraios. Hukumomi sun ce an ceto dukkanin matukan jirgin na Girka 27 a jiya Talata, kuma waɗanda suka samu raunuka suna karɓar magani a asibiti. Jirgin mai suna Minesweeper an ajiye shi ne a ma'ajin jirage kuma yana ƙarƙashin kulawa bayan hadarin. Hukumomin na cewa ana binciken yadda hadarin ya faru.
Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Farko ga rahoton Lamido Abubakar daga jihar Cross River, inda kamar jihohi da dama aka samu wasosun kayan abinci.
Matasa 'yan zanga-zanga dai sun fasa sassan da ake aje abinci da kayan al'adu mallakar gwamnatin jihar Cross River da ma wasu hamshakan 'yan siyasa, inda suka kwashi ganima. Gwamnatin jihar ta Cross River ya umurce wata tawaga ta jami'an tsaro da ta binciki gida-gida domin gano waɗanda suka yi wannan danyen aiki. DSP Irene Ebo ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Cross River.
Situation will calm down. Well, really has been very calm. Governor of the state, Ben Ayade, said we should go from house to house. Said. That is what we are
doing. Tana cewa ne kawo yanzu babu wani tashin hankali dangane da tashe-tashen hankulan da suka faru a yayin zanga-zangar kwasar ganima, domin mun tanadi jami'an tsaro da dama waɗanda suke aiki a sassa daban-daban domin tabbatar da tsaro ya inganta. Kuma gwamnan jihar ta Cross River Ben Ayade ya ba mu wani umurni na mu gudanar da wani bincike a gida-gida domin gano waɗanda suka yi wannan barna. Kuma kawo yanzu ina tabbatar maka da cewar mun kwato kayayyaki da dama da aka sace. Mun kama mutane 93, nan gaba kaɗan za mu gurfanar da su gaban kuliya. Wani ɗan jihar ta Cross River mai suna Edit, wanda ya ga yadda zanga-zanga ta kwasar ganima ta gudana, ya ce
people vandalizing government properties and also some private properties. The NYSC secretary also have the NDDC of.
Yana cewa ne ɗaruruwan matasa a birnin Calabar sun kai hari a wurare daban-daban, musamman inda ake aje abinci, a suka kwashi ganima. Ina tabbatar maka da cewar sun yi barna da dama a wurare daban-daban, musamman hukumar Raya yankin Niger Delta da kuma ofishin 'yan hidimar ƙasa da inda ake aje abinci. Sun ɓannata dukiya da dama. Kuma kawo yanzu gwamnatin jihar ta Cross River ta sassauta dokar hana fita karfe 8 na safe zuwa karfe 4 na yamma. Shi ma wani mai ba gwamnatin jihar ta Cross River shawara akan 'yan arewacin Najeriya ya yi tsokaci dangane da wannan al'amari.
Sunana Barista Musa Abdullahi Mai Goro, shi ma suka je suka fasa wato rumbuna guda 3 mallakin gwamnatin jihar Cross River, inda ta tara abinci wanda take bayarwa na tallafin COVID-19. Sun fasa sun kwashe lahirin abubuwan da suke ajiya wannan.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
kungiyar sarakunan makafi daga kasashen Afirka ta Yamma na shirin sauka fadar mai martaba sarkin da magaram a jamhuriyar Nijar don addu'o'i na musamman na neman karfafa salama. A bara dai wannan addu'a bata samu gudana a da magaram din ba, musamman ma dai don rufe kan iyakar Najeriya da Nijar da ya dakatar da sarakunan makafin na Najeriya a garin Kwangwalam da ke jihar Katsina, inda suka gudanar da addu'ar anan. Taron dai zai fara ne daga 13 ga watan gobe, kamar yadda sarkin makafin Katsina Alhaji Garba Muhammad Nahuta ya bayyana.
Dillin wani ta Allah karba addu'o'in mu duka. Dan aka muke son ko ina aji, Nijar kuma ba iyaka. Ghana, Burkina Faso da ita kanta Nijar da Chadi da Sudan duka sai sun zo wannan muhimmin taro da ake kai. Saboda wannan taro yana da muhimmanci a yawan headquarter ta Africa da magaran Dandan State of Nijar. Saboda muna murna kuma muna addu'a da kowannan gidan radio ga wannan rana insha Allah za ku ga da cewa nan taro za ku ji irin addu'o'in da za a yi da karatun Alkur'ani tunda kuna da wakili a da magaran.
Ni abin da dama na so na tambaya da dauka a Nijar din ma iya mutanen da magaram ne za su halarci taron, sai akwai har da sauran kasashe ma banda ma cikin Nijar.
Banda Najeriya akwai Afirka gaba ɗaya, ɗaya talan nan ne ya rikota ta Afirka gaba ɗaya inda aka aji. Amma ta addu'a ta Najeriya nan cikin ƙasa ai muna yi, kuma kuna ji ana zuwa ƴan rahoto ƴan jaridu suna zuwa kuma irin wannan talan na addu'a da muke daga nan an yi rotation ake, wato an yi wannan jahi wata shekara mai da taron wannan jahi. Amma shi na Afirka a shekara ɗaya sau ɗaya ne muke shi, kuma mun tsaya cikin watan 11. Ko na ba za ka ga cikin watan 11 ne, dama da cikin watan 11 muke shi. Saboda haka nan ne rikota ta Afirka ta makafin talent Afirka nan ne da magaran, inda shi kan shi sultan na da magaran shi ke karban addu'a, yana zanne ake addu'a. Kuma shugaban kasa na Nijar zai aiko representative daga can, wata rana ko ya aiko gwamnan ya mai ko ya aiko na nan da magaran, ko wani babban ofisa daga can ya mai a turo shi wannan ya wakilci shugaban kasa. Da ministoci duk suna zuwa tare da su, da ministoci suna ji na zuwa magana da nake. Saboda taro ne mai muhimmanci na Afirka, kuma domin mu samu ci gaba da mu samu kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki cikin Afirka a kowane, da musamman tare da Najeriya da Nijar da Ghana da Togo da sauran ƙasashen Afirka dai gaba ɗaya. Insha Allah ka ji dalilin muhimmin taron da muke zuwa, don haka muke roƙon kowa da kowa ya taimaka ya ba da gudunmuwar shi.
Sarkin makafin Katsina Alhaji Garba Nahuta. Har ila yau da magaran wakiliyar mu ta Marabari ta aiko mana wannan rahoton da ke bada labarin rantsar da shugaban hukumar zaben jihar wato Sini da babbar kotun da magaram din ta gudanar.
A gaban magabata na jihar da magaran tare da masu shari'a na kotu ta da magaran da malamai, gatan shari'a na babbar kotun ta da magaran Malam Shehu Musa ya rantsi da Alkur'ani mai girma a matsayin shugaban hukumar zabe wato Sini ta jihar da magaran.
Inda doka ta ce sai kai wannan rantsuwa sannan ka fara aiki, saboda aikin suna da yawa. Kina yanzu abin da zamu fara shine na musamman jirka kungiyar zabe ta jiha. Zamu taruwa da mutane kowa ya kawo mandatin shi a sa kungiya ta zabe wanda za a aiki tare da su, kuma a sa biro shi ma na kungiya ta jiha. Idan muka kara wannan suma wanda a doka ta ce sai sun rance da Qur'ani za su zo suma, in kuma duk littafin da addini su tunda ana iya samun Kirista ana iya, amma akwai rantsuwa da ya kamata yi, sai nan zamu fara aiki. Babban aiki mai muhimmanci wanda zamu fara yi an kare shirye wannan kungiyoyi tsarewa mu gani yadda ake rabon karta electoral.
Ko na tabbaci shugaban hukumar zaben zai ba wa 'yan siyasa da zai gamsar da su kan irin adalcin da za a gudanar.
Kowa ya zo ya kama wurin shi ya yi aikin da ya kamata yi. Wannan zabe da ake shirya saboda 'yan siyasa ne ake shirya shi, saboda 'yan ƙasa ne ake shirya shi. Doka ta ce kowa da rawar da ya kamata ya taka cikin wannan prosesus na zabe, tare da su za a raba kartoci suna kallo, tare da su za a aza ƙungiyoyin zabe, tare da su za a duk aikin da za a yi.
Komi 'yan siyasa za su ce game da rantsuwar da aka yi wa shugaban hukumar zaben? Ga abin da Hafizu Malam Bashir na jam'iyyar PNDS tarayya yake cewa.
Abin alfahari ne a gare mu 'yan siyasa, musamman mu da muke cikin jam'iyya mai mulki. A zancen da muke yanzu ina ga yawancin jam'iyyun adawa duka sun shiga da takardun shugaban hukuma. Kenan muna sa ran lalle-lalle wannan zabe za a yi shi da dukkan 'yan siyasar Nijar. Wannan yana daga cikin abin da yake da muhimmanci a cikin wannan 'yan jaririyar demokrasi din tamu.
Shi kuwa Abdu Isa na jam'iyyar RDR canji na bangaren adawa cewa ya yi su fatani sun aje takardunsu.
Tunda duka mun aje muna bi sau da kafa zaɓe za mu je. Sinin ce dai bin ma cikinsu, amma zaɓe za mu je in Allah ya yarda. Ba akwai wanda suke ciki ba, ko ba 'yan wajenmu ba ne, mun yarda da su. An hwara kenan kowanne zai rantse da Qur'ani, kuma mun amince da wannan abin.
Ƙungiyoyin fararen hula ma dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba, cewar Sadat Iliya ɗan malam a dai yi adalci.
Mu abin da za mu ce a kan wannan shi ne muna kiran mutane a tsaya a tsanake a yi aiki. shi aikin zabe ba na mutum ɗaya bane ba, aiki ne na kowa da kowa. Ya zamanto an kai wakilai nagartattu wanda za su yi aikin da ya dace a yi.
Sai a ƙarshe shugaban hukumar zaben ya yi kira ga 'yan jarida kan irin gudunmuwar da za su bayar a nasu bangare.
Kowane lokaci, ko wani cikon labari, ko labari, ko wani ku bincika wani abu, na ba ku dama duk lokacin da ku tashi ku zo ku tambaye mu, za mu ba ku labari na gaskiya na gari.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ke sauraro don sahihan labaru. Daga Bauchi, wakilin Abdulwahab Muhammad ya aika mana rahoton horar da 'yan jarida da hukumar agajin gaggawa ta yi don nasarar samu da yada labaru a yanayi na tashin hankali ko hatsaniya.
Taron wanda aka gudanar da shi a sakatariyar 'yan jarida da ke kan titin Ahmadu Bello a Bauchi, manufar shi ne fahimcewa manema labarai kalaman da ya kamata su rinka amfani da su don isar da sakonni. Musa Samun Katun shi ne jami'in da ya jagoranci taron horar zuwa.
Mutane ba su samun labari, kuma ba su samun a ce ko information akan hanyoyi da za su yi kawas da kansu. Kuma da mu muka zo wurin Bauchi muka ce a'a, 'yan UJ fa ya kamata mu kara haɗa kanmu da su, don a kara faɗa ma mutane abin ke kasa. Muka sani na za mu yi kara, ko ɗan jarida ya faɗa mana me za mu yi kuma ta ya za yi, kaga zai rage wani damage da ake samu.
Me kuke so 'yan jarida su yi?
Yanzu a faɗa ma mutane a ce kar a bar aikin nan ma gwamnati kaɗai, kar a bar aikin nan ma 'yan jarida ko ma a kungiyar ba da agaji. Aikin taimakon angwani ko taimakon juna aikin kowa da kowa ne. Kagan lokacin taimako ya zo mun haɗa kai, ba sai gwamnati ya tunzo ba, amma muka haɗa kai ɗin sai mu yi kara mu ga me gwamnati za su yi.
Kamar me irin akwarwa ku kai musu
kalmomi da ake amfani da shi a cikin aikin mun nan, ƴan jarida ba su gane su kalmomi da su ba, kamar su yanda duk kalmomi yanda muke faɗa, ko maganan disaster, maganan resilience, maganan ambaliya ne, maganan annoba ne, duk kowa ya gane mene, kuma ba a dauki mataki ba me zai iya faru.
Alhaji Kabiru Yusuf Kobi shine jami'in hukumar bada agajin gaggawa a jihar Bauchi.
Fadakar da su ƴan jarida, shin kan menene ita wannan agajin gaggawa, menene shi, menene kuma abin da ya doro, nauyin da ya doro akan su ƴan jarida kafin abin ya faru, yana faruwa da kuma bayan ya faru.
Suma ƴan jaridan da suka halarci taron sun bayyana mini abubuwan da suka koya.
Sunana Kalin Idris Doya, ina aiki a kamfanin buga jarida na leadership. Idan an samu irin aukuwar bala'i ko musiba, na farko kai ne zaka taimaki kanka in ga shin kanka ya shafa, da kuma ne zaka taimaka ma gidanka da iyalanka da kuma al'umma. Duk sun koya mana ne zaka yi ka bada agajin gaggawa in ya fi karfinka, kuma ga hanyoyi matakai daban-daban da zaka bi wajen samun mafita yanda zaka shawo kan irin wannan musiba ko bala'in da ya same ka a daidai gaban da ya same ka. Sun kuma gwada mana cewa ba komai bane zaka dauka ka je ka daura wa gwamnati ko kuma wata hukuma. Akwai gaban da ku a gidanka, a anguwanka, a al'umman ku za ku iya magance wannan matsalar.
Sunana Abaisho Gungura, ɗan jarida ne a Bauchi. A zahirin gaskiya ni personally na karu.
Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kara shafin muryar Amurka ke sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da hantsin yau, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa ta muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli ya karbi bakoncin Musa Abdullahi Sufi, manazarci akan al'amuran yanayi da muhalli, wanda ya bayyana mahimmancin kula da muhallinmu da samar da dokoki masu inganci don tabbatar da kasancewar muhalli cikin lafiya. Sai kuma Farfesa Aliyu Joro, shugaban hukumar Nasiriya a Najeriya, wanda ya bayani game da irin aikace-aikacen da hukumar take gudanarwa. To za mu fara da Musa Abdullahi Sufi. A yi sauraro lafiya.
Namu ana samun matsala ta yadda gishiri ba tare da kuma da sasu ba, sannan kuma idan an yi kesu din akan kara kona su a amfani da su wurin gari, wanda kuma wani yana kara haddasa wasu lamarori na fitar da hayakin da ke damun al'umma, kuma rikin janyo zaizayar kasa yakan bayyanar da kasa zafi ya yi wa cikin al'umma. So don haka yana da matukar mahimmanci hukumomi da masana su da ilmantar da al'ummarmu domin a san mahimmancin waɗannan dazuzzuka, da mahimmancin idan ma ya kama lallai sai an yanke bishiya, to a tabbatar cewa an shuka wacce za ta mai
ne gurbinta. Haka nake zama dabi'a ga al'umma wurin su gane muhimmancin bishiyar kanta ga rayuwarsu, wurin harkar numfashi, wurin rage wasu gas-gas da suke iya yi musu illa a cikin rayuwarsu. Wannan kadan kenan da idan aka bi irin waɗannan hanyoyi da su masana su ba a ci gaba da amfani da dajin radio, gidajen talabijin, kafofin sadarwa na zamani a ci gaba da ilmantar da al'umma lungu da saƙo. Haka malamai na addini su kalla ta mahangar addini yanda addini yake ƙarfafa mu al'umma gwiwar su shuka bishiya, su kuma kula da ita domin ko a yaki ma ba a so a taba bishiya ko a wancan lokacin. Haka zalika shugabannin mara sarauta su ma a ƙara ƙarfafa musu gwiwa wani zagi don tsaye ganin cewa duk yanda za a yi ya kasance sun ilmantar da al'umma su kuma sun saka ido in ma hukunci ya kama akan wanda ya kamata a hukunci to ya kamata a ce an yi. Yan majalisun mu tun daga na jiha na tarayya su ƙara karkada dokoki su fito da sababbi da za su ƙara tabbatar da cewa al'ummar Najeriya kasar baki ɗaya da Afirka ma da duniya gabaki ɗaya su san muhimmanci da kuma yanda za a kare wannan.
Ko me Farfesa Aliyu Jaro yake cewa a game da ayyukan hukumar ta Najeriya?
Duk abubuwan da aka fitar aka zayyana kan muhalli wanda ka sa su saboda a tabbatar da an kare muhallin nan daga gurɓacewa, sannan kuma ita hukumar nan tana da haƙƙin tabbatar da cewa mun bi duka wani doka na ƙasa da ƙasa wanda ya shafi muhalli wanda ƙasar Najeriya ta rabta ba hannu ta yadda da shi, to mu muke da haƙƙin tabbatar da cewa an bi wayannan dokokin. To a wajen gudanar da ayyukan nan mun fito da dokoki kala-kala guda 33 wanda ya shafi dukkan nau'uka daban na muhalli. Domin muka ce muhalli muna nufin da ruwa da iska da ƙasa har da su dabbobi da kuma tsiro bishiyoyi duka su suka haɗu su kai muhallin nan. To kowanne daga cikinsu nan ana buƙatan a ga an tabbatar da an kare shi saboda in ya gurɓata kamar yanzu in iska ya gurɓata mu ne muke shaƙar iska. To mu shaƙi iska nan zai jawo cututtuka kala-kala da mu da dabbobi. Su kansu ma bishiyoyin iskar na ya gurɓata shuka da za ka yi a gona ba za ka samu amfanin kirki ba. To kamar misali a wannan muna da doka na tabbatar da an samu iskar shaka mai kyau. Akwai dokoki wanda ya shafi ƙasa wannan da muke takawa saboda in muka san ne ya gurɓata abubuwa da yawa zai shafe shi
kamar ƙasa na gini, wurin noma da dai makamantansu. Haka
in na ce ƙasa yana nufin duka abin da ya shafi wajen noma ne, wajen gini ne. Akwai dokoki wanda sun shafi wannan kamar yanzu misali ana magana yanzu damina muna fama da ambaliyar ruwa. To akwai doka da ya shafi ana ambaliyar ruwa ko kuma ya kokari ya rage shi, sannan kuma ya hana zaizayen ƙasa. Saboda in kika duba yawancin ayyukan nan da yake shafan muhalli mu ƴan adam yawanci mu muke jawowa. Misali mutum ya je gini akan hanyar ruwa, to duk wayannan dokokin a cikinsu an zayyana ba za ka yi gini a hanyar ruwa ba, ba za ka zuba shara a hanyar ruwa ba misali. To akwai doka kuma misali da ya shafi shara da tsaftace muhalli,
wato bola kenan.
Bola
ne wanda muke fitarwa daga gidajenmu ko kuma a wanda kamfanoni da suke tattara shara.
Duka akwai doka da yake magana akan tsafta da kuma yadda za a sarrafa shara. Sharan nan ko wanda muke fitarwa daga gidajenmu ne ko kuma daga muhalli. Misali ba za ka dibi shara ka zubar haka kawai ba, za a iya kama ka a hukunta.
To mai sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu a yau. A makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Aliyu Jauro da Musa Abdullahi Sufi, sai kuma wanda ya sada mu da ku Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance cikin koshin lafiya. Ma'assalam.
Awwal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Fara shirin jaridun namu wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune anda ta yi mana bayani kan yadda yanzu haka shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ya tura waɗansu ministoci can bangaren garin Kumba, anda waɗansu 'yan bindiga suka halaka ɗalibai guda 8 kuma suka jakata waɗansu guda 10. Haka zalika jaridar Le Jour kuma ta sake mana bayani ita ma kan yadda yanzu haka gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru take neman ta ɗauki matakin daban don ganin cewa ta cimma burinta musamman wajen daƙile 'yan ta'adda a fadin kasar. Jaridar Lupin kuma cewa ta yanzu haka alakanta mutane da ke faruwa a bangaren English sarauniya Ingila na kasar Jamhuriyar Kamaru an da suke neman su balle daga wannan kasar. Yanzu dai an ce ministan tsaro ne Joseph Beti Asumo shine wanda yake da alhakin kawo zaman lafiya a wannan bangaren. Sai kuma jaridar Economy cewa ta yi tunda aka shiga matsalar nan na COVID-19 a fadin kasar. Yanzu dai gwamnati tana da kokari na ganin an da za ta yi domin ta samu hanyoyi na kuɗaɗen shiga a kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Haka zalika jaridar nan ta Kalara ita kuma cewa ta yi yanzu dai Secretary General na 'yan sandan kasar Jamhuriyar Kamaru Martin Mangangele ya ce a bangaren masu gudanar da harkokin fasfot a kasar Kamaru suna sama da faɗi da kuɗaɗen kasar. Ya ce zai bi hanyoyin da duk zai bi domin wajen ganin cewa ya kawo ƙarshen wannan barakalar. Jaridar da Message kuma cewa ta yi yanzu dai dan adawar nan na kasar Jamhuriyar Kamaru Gabriel ya ayyana cewa shugaba Paul Biya ne yake da alhakin kawo zaman lafiya a kasar Jamhuriyar Kamaru baki daya. Sai kuma jaridar Mutation an da ita kuma ta sake yin bayani na yadda yanzu haka filayen kwallon kafa na kasar Kamaru wanda aka gina su domin gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka har yanzu dai wanda suka dauki wannan kungiyar suna tafiyar hawainiya wajen kawo ƙarshen ayyuka. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce yanzu dai an zubawa sarakunan gargajiya da kuma shugabannin siyasa da masu girma da kuma iko a bangaren yan awara kasar Jamhuriyar Kamaru wajen ganin yadda za su yi su kawo ƙarshen wannan aika-aika da yake gudana a kasar. Za kuma mu ga jaridar nan ta Cameroon Info an da ita kuma cewa ta yi magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yanzu dai ya nuna alherinsa kan irin yadda waɗansu 'yan bindiga suka ɗauki rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru 13 a makarantarsu da ke can birnin Gombe. Kuma sakasaita ya yi kira ga gwamnatin kasar Kamaru da waɗanda suke neman su kawo tsaiko a kasar cewar ya cancanta a gaggauta zama a kan teburin shawara. Za mu kammala shahin jaridarmu ne da jaridar Journal du Cameroun an da ita kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar Kamaru Moussa Biya har yanzu dai ya yi ɓatan dabo domin ba a gan shi a birnin Gombe ba kuma ba a gan shi a kasar Brazzaville ba. Yanzu dai ana neman yadda shugaban ya shiga Mahama Awar Garba. Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Lokaci ya yi na shirin Muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gabatar wa Majalisar Dokokin Amurka jerin sunayen mutanen da ke raunata walwalar Hong Kong da ikon cin gashin kanta. Kane ya yi kashedi akan azata kunkumi akan ma'aikatun kuɗi da za su yi harkar kasuwanci da waɗannan mutane. Rahoton wannan shekaran ya haɗa da mutum 10 daga Jamhuriyar Mutanen China da kuma jami'an Hong Kong wanda ayyukansu ke raunata 'yancin gudanar da taruka da faɗar albarkacin baki da hana walwalar aikin 'yan jarida da bin doka da oda ko kuma ayyukansu ke taƙaita cikakken ikon cin gashin kan Hong Kong. Shugaban Hong Kong Carrie Lam tana cikin jerin sunayen. A ranar 7 ga watan Agusta, Amurka ta kaka bata kunkumi akan waɗannan mutane ƙarƙashin dokar umarnin shugaban ƙasa mai lamba 13,936. Jam'iyyar Kwaminsancin China ko kuma CCP a takaice ta yi amfani da wasu tsare-tsare ta gurgunta cikakken iko da Beijing ta yi alkawarin baiwa mutanen Hong Kong da ke kunshi a cikin yarjejeniyar haɗin gwiwar Sino da Birtaniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar. Ta hanyar kakaba takunkumin na dokar tsaron kasa a cikin watan Yuni, jam'iyyar CCP ta gurgunta hukumomin demokuraɗiyya da 'yancin ɗan adam da kuma yin katsalandan a harkar shari'a da rashin mutunta walwala a Hong Kong, in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Morgan Otagos. Amurka ta fito karara ta yi Allah wadai da ayyukan Beijing da hukumomin Hong Kong na kuntatawa da tauye cikakken 'yancin Hong Kong. Hakan ya hada ne da kafa hukumar tsaron cikin gida daga kasar China da kamin dimbin mutane masu zanga-zangar lumana da jinkirta zaben 'yan majalisar dokoki na watan Satumbar shekarar 2020 saboda siyasa da kuma kame da daure masu fafutukan kafa demokuraɗiyya a Hong Kong da suka yi kokarin barin kasar. Fitar da wannan rahoton ga Majalisar Dokokin Amurka na tabbatar da rashin amincewar Amurka ga ayyukan Beijing na kokarin raunata walwalar mutanen Hong Kong da kuma dora manufofin jam'iyyar Kwaminsancin China na gallazawa. Amurka za ta ci gaba da yin kira ga jam'iyyar ta CCP ta maido da kare 'yancin bil'adama da 'yancin walwala ga mutanen Hong Kong wanda ya dace da wajibobinta na ƙasa da ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alikaya da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.